الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 13 ga watan Zulkaada shekara ta 1437, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 16 ga watan 8 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila Mabahithi Ilmi Usul fi Tauhidillahi wa Ittiba'ir Rasul, na Sheikhul Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Malam, wani zai ce tambaya akan malazimin hiji, cewa mace ce ta yi sarki bayan kwana 40 kuma tana ware ibada, tana ibada
wai gwalgwadon jinin biki. Jinin biki haddinsa, ma'ana iya iyakarsa, shi ne kwana 40. Idan ya dora akan kwana 40, to wannan ba na biki bane, jini ne na rashin lafiya. Baya hana sallah, baya hana azumi, baya hana mai gida ya kusanci iyalinsa a cikin irin wannan yanayi. Domin hadisin Ummu Adiya, Allah ya kara mata yadda, wato take faɗa cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu da cewa mai jinin biki, wato wannan kwana 40 shine iya wato yi wannan kwanukan jinin biki, kamar yadda yake cikin hadisin. Hadisi ne na Ummu Adiya, Allah ya kara mata yadda, hadisin yana tabbatar da iyakar kwana jinin biki shine kwana 40, tare da cewa a malikiyance su kwana 60 ne, idan ya wuce kwana 60 to ba jinin biki bane, tare da cewa babu dalilin da ya kayyade shi game da kwana 60 illa kasancewar su. Menene dalili? Suka ce istikra, ma'ana bin diddigi, an samu wasu daga cikin mata suna yin biki har jinin biki na zo musu har kusan wata 2. To illa kasancewar shari'a ta kayyade cewa iya iya kasa kwana 40, in ya dora kwana 40 dole a yi wanka a ci gaba da ayyuka na ibada. Na'am. Kamar mi a cikin zobe, to wai dangane da wani hatimi da ake yi a cikin zobe. Ƙarin bayani akan wannan zai zo a darasin mu na yau insha Allah. Na'am. Wai mutum ya sayi rago da niyyar layya, wani uzuri ya kama shi ya sayar da wannan rago, yana da laifi ko baya da laifi? To a nan abin da muke so mu sani, a duk lokacin da ka sayi dabba ka ayyana cewa dabba kaza layya zan yi da ita, to wannan dabba baya halatta ka sayar da ita, kuma baya halatta, kamar yadda wasu malamai suka faɗa, baya halatta ka sayar da wannan dabba ka sayi kasa da ita, sai dai kana iya sayan sama da ita. an gane ku dan haka dai in ka riga ka ayyana to wannan baya halatta ka sayar da ita amma in baka riga baka ayyana ina da nihin yin layya a cikin dabobi na uzuri ya kama ka sayar da dabobin naka gaba ɗaya to wannan babu layya amma ka riga ka ayyana cewa dabba kaza da ita zan yi layya to wannan baya halatta ka sayar da ita in ma zaka iya sayar da ita sai in zaka sayi sama da ita amma kasa da ita baya dacewa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin fasalin da ke bayani game da wasu al'amura wanda gama garin jama'a suke aikatawa malam ya ce minha ma huwa shirk daga cikin waɗannan al'amura akwai wanda tsantsar shirka ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa minha ma huwa qaribun minhu malam yace daga cikin al'amuran akwai waɗanda kuma sun kusanci shirka a gane ko ma'ana wasila ce wanda za ta kai mutum zuwa shirka gab da shirka yake sai yace wa bayani hukumin ruqa wa tamayil da bayani game da wato hukuncin tawida idan aka ce tawida shine addu'a kenan ar-ruqa jami'i ne na ruqya in aka ce ar-ruqya wato addu'a da ake domin neman waraka wanda Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya shine ake kira da ar-ruqya sai yace wat-tama'im wato da rataye layu lafazin tama'im jami'i ne na tamima in aka ce tamima shine laya a baya mun yi bayani kamar yadda malam ya zo mana da misalai daga cikin layu na jahiliya wanda har yau wato gulgudun wannan maguzanci bai gushe ba a cikin al'umma ta musulmi an gane ku shine kamar yadda malam Allah ya ji kansa na faɗa wa man yasqibi wada'atina aw nabi aw halqatina aw a'yuni bi'abi wa man yasqibi wada'atina aw nabi aw halqatina aw a'yuni bi'abi aw khaydina uruwi minan aw khaydina uruwi minan nusuri aw watarina aw turbatil quburi li ayyi amrin ka'inin ta'allafa wa kalahu Allahu ila ma 'allaqa thumma ruqa min ummatina aw ayni fa in takum min khalisir wahyaini fa dhaka min hadi an-nabi wa shir'ati wa dhaka la ikhtilafa fi sunniyati amma ruqa mashhulatul ma'ani fa dhaka waswasun min ash-shaytani wa fihi qad ja'a al-hadithu annahu شرك بلا نرية فهذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون مهب الكفر أو هو من سهر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فلتبس فهذرا ثم هبار منه لا تعرف الحق وتنع عنه وفي التمائم المعلقات إن تقو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف وإن تقوم من ماس والوحيين فإنها شرك بغير مين بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سماء للإسلام وتبياني يا قباتا أكم ودن نمضي تتكى نفرقو bane fi a gulguje muna iya maimaita su mu dasa darasi na yau aka shine malam yace wa man yasik duk wanda yadda ya amince bi wada'ati wato da cibiyar kura alani ko ya rataya ta a wuyansa domin nihin janyo wani amfani ko ije tsanani ko yayi shi cibiyar kura abu ce sananna a wajenmu a gane ko wanda galibi idan ka ganta a wuyan mutum to kada ka tambaya ba ma guje ne dan buri ne galibi zaka ga sun daura ta da bakin kulu idan aka ce cibiyar kura wani abu ne misali fari wanda yana da zane wanda kuma cikin shi yana da kururu sukan daura shi a wuya an gane yana daga cikin wada'a wato shine wanda ake ce masa kumba shi ma yanda ka san kamar tsutsa haka yake haka ake rataya shi a wuya sannan wasu kuma iyan wuri ne suke ratayawa a wuya to dukkan su waɗannan ana kiran su wada'a shine yace wa man yasbi wada'atin duk wanda ya yarda ya amince wato da cibiyar kura ko abin da zai tsaya matsayinta game da nihin janyo amfani ko ije tsanani ko yaye shi sai yace auna bi wato ko haƙurin wata dabba kamar yanda a jahiliya sukan wato rataya ma yara wato haƙurin kura ko kuma sukan rataya haƙurin kura a wuyansu da yaransu da manyansu wai da nihin cewa kariya ne game da kambin baka kambin baka mun yi bayani a baya shine mutum ya ga wani abu ya burge shi ya maganta ba tare da ya ce tabarakallahu ko masha Allah to duk abinda mutum ya burge shi ya yaba wannan abu in har Allah ya sa yana da irin wannan rashin lafiya kambin baka to wata musiba tana iya fada ma abu don haka aka shar'anta mana duk lokacin da abu ya burge mu ya kayatar da mu to idan muka maganta abin da ya kamata mu ce tabarakallahu ko mu ce masha Allah an gane ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana kuma haka can cikin suratul kaf ubangiji ta'ala na fada falaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah to shine a jahiliya sukan daura wato haƙurin kura da nihin wato neman kariya game da kambin baka har ma suna itikadin cewa duk wanda ya sanya wato haƙurin kura hatta da shaidanu suna gushe masa kamar yanda kuma suka rataya ma yara a nan wato wannan haƙurin kararruwa ake rataya masa shi ne a cikin irin waɗannan layu da sunan cewa wai raba ba ta ɗaukan sa kuma maganin wai miyagu ne wai maganin mayu ne da sauransu to kuma haƙurin menene mutum ya rataya da nihin cewa ya ba shi tsaro da kariya game da kambin baka ko wata musiba ta daban shi ne malam ya ce au halqati wato ko wani guru shi ne karhu ko ka ce kambo sai ya ce au a ayuni zai'abi wato ko kuma idanun kura domin suka rataye idan kura da shi cewa shi ma magani ne na kambin baka kuma shaidanu suna gushe ma duk wanda ya rataye idan kura au khaydin malam yace ko wani zare wato da ake tukawa shine kaman kiri da ake yi wanda galibi kiri akan yi shi ne da wani bawa ko kuma a samu wani zare ana tukawa ana kulli idan za a yi kullin akwai wasu addu'o'in su na jahiliya da suke tukawa shine yace au khaydin yace ko wani zare ai zaka ga irin waɗannan zare ana kukulla su ana sanyawa jikin yara sai yace au urwi minan nusuri wato ko wani kashi na miki lafazin nusur jam'i ne na nasr idan aka ce nasr wato shine miki an gane ku shine wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yaquka wa nasra idan aka ce nasr shine meki shine yace au udubin minan nusuri ko kuma wani kashi wato na meki kamar yanda suke ratayawa a jahiliya sai yace aw watari wato ko kuma tsirkiya ta baka misali baka idan ya cire to tsirkiyar ba sa yadawa sukan rataya a jikinsu sukan rataya ma yaransu sukan rataya ma dabbobinsu cewa wai yana maganin kambin baka sai yace au turbatil qubur, wato ko kuma kasar kabari, kamar yanda wannan abu ne wanda ya shahara a wajen sufiya sufai. Idan wanda ake da awar wali ta kagare shi in ya mutu, kasar kabarin idan aka tono wawushe ta saki, in sun tafi ziyara sai a kullo kasar kabarin wali wani, sai su ringa cikawa suna sha wai da sunan neman albarka ko kuma neman yayi rashin lafiya, wannan rashin lafiya ko kuma ijeta. Shi ne malam ya ce li ayi amrin ka'inin ta'allaka, ga kuma wani al'amari ne kasantacce mutum ya rataye zuciyarsa da wannan laya. Da ya ce li ayi amrin ka'inin, ga kuma wani al'amari ne kasantacce kenan nihin janyo amfani ko ije tsanani ko yaye shi, ta'allaka mutum ya rataye zuciyarsa da wannan abu cewa shi ne sababi da zai janyo masa amfani ko ya ije masa tsanani ko ya yaye masa, ko ya ɗauki wannan abin da ya rataya shi ne ainihin abin da zai ije masa tsanani ko ya yaye masa ko ya janyo masa amfani. Malam ya ce wa kalahu Allahu ila ma'allaka, ubangiji ta'ala zai wakilta shi zuwa abin da ya rataya zuciyarsa da shi. Ma'ana ubangiji ta'ala zai dogarar da wannan bawa zuwa abin da ya rataye zuciyar, abin da ka rataya a wuyan Allah zai kyale ka da shi. Duk wanda ubangiji ta'ala ya fita daga cikin lamarinsa daidai da kyautawar ido ba zai kai labari ba. Shi ne ya ce wa kalahu Allahu ila ma'allaka, ubangiji ta'ala zai wakilta shi ya dogarar da shi ila ma'allaka zuwa abin da ya rataye zuciyarsa da shi, cewa wannan abu shi zai janyo masa amfani ko ya ije masa tsanani ko ya yaye masa, to ubangiji ta'ala zai kyale shi da abin da ya rataya. Wannan ajaskin na wannan baiti da ya ce wa kalahu Allahu ila ma'allaka hadisi ne sahihi, manzo sallallahu alaihi wasallama na faɗa man ta'allaka shay'an wukila ilayhi, duk wanda ya rataye zuciyarsa da wani abu manzo Allah ya ce za a dogarar da shi zuwa ga wannan abu, ubangiji ta'ala zai kyale ka wannan abu ya iya maka. Sannan sai malam ya ce kummar ruqa min ummatin aw ayni, wato sannan addu'a da ake yi min ummati, wato game da karin kunama, an gane ko, ko sara na maciji. Idan aka ce humma shine wato kari, in ma sara na kunama maciji ko kuma halbi na kunama, shine yace hummar roƙa, sannan addu'a wanda ake yi domin neman waraka min ummati game da halbin kunama ko saran maciji, aw aine ko kuma kambin baka, shine na mutun ya ga abu ya burge shi ya kayatar da shi ya maganta ba tare da ya ce tabarakallahu kuma Allah ya kaddara musiba ta fada ma wannan abu. Malam yace fa in takun min khadisul wahayni, idan wannan addu'a ta kasance daga cikin tacaccen wahayin nan guda biyu, alqur'ani da sunna, da kunama ta halbi mutum iya abinda aka yi masa na addu'a shine an karanta masa ayoyi na alqur'ani, misali Fatiha, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa Fatiha ruqya ce, ma'ana addu'a ce ta neman waraka game da marar lafiya, kamar yanda Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda hadisin na cikin Sahih al-Bukhari ya ma shugaban wata alƙarya addu'a ya karanta masa Fatiha da kunama ta halbe shi, take yake ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi lafiya. Kafin yayi wannan addu'a suka yi yarjejeniya cewa ba zai yi ba sai idan za a biya shi, aka yi alƙawarin za a ba su garke na dabobi. Yana gamawa da wannan shugaban alƙarya Allah ya bashi lafiya, aka ba su garken dabobin kamar yadda aka yi alƙawari. Za a kasa, wasu sahabbai suka ce a'a, suka ce ba za mu taba komai daga cikin wannan sai mun isa gida Madina mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan ya mana bayani game da hukuncin waɗannan abu da muka karba, in ya halatta mu raba, in bai halatta ba kuma mu san yadda za mu yi da su. a irin wannan nasi ne mai akhdari ya gina mas'alar cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmullahi fi, baya halatta mumini ya aikata wani aiki sai ya san menene hukuncin Allah game da wannan aiki. Idan ba shi da ilimi na sanin hukuncin Allah game da wannan aiki, shine sai ya ce wa yas'ala ulama, ya tambayi malam. To dan haka anan suka ce a'a, ba za mu taba komai ba sai mun isa gida Madina mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ya ce ya halatta mun karba, in ya ce bai halatta ba kuma sai yanda za mu yi mu dawo musu da kayan su. To da aka iso gida Madina, Abu Sa'id al-Khudri da abokan tafiyarsa suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari game da abin da ya faru. Abu Sa'id ya faɗa masa cewa ga addu'ar da na masa Ubangiji ta'ala ya bashi lafiya. Manzon Allah ya jinjina masa ya ce wa ma adraka annaha ruqya, wa ya sanar da kai cewa suratul fatiha addu'a ce ta neman waraka. Manzon Allah ya ce maza ku kasa, ya ce ni ma ku raba da ni. To shine anan malam ya ce fa in takum min khalisil wahyi, in har wannan addu'a da aka ma mutumin da kunama ta halbe shi ko maciji ya sare shi ko Allah ya jarrabe shi da wata rashin lafiya, in har addu'ar da aka masa ta kasance tsantsar wahayin nan guda biyu, in ma ayoyi ne na Alkur'ani aka karanta masa ko addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malam yace fa zaka min hadiyin nabi wa shir'ati, wannan yana daga karantarwar annabin Allah kuma shari'ar sa ce, ma'ana hanyar shi ce wanda Allah ya turo shi da ita. Idan aka ce shir'a wato babban gwadabe, an gane ko? Idan aka ce gwadabe ma'ana hanya wadda take babba, wadda take miƙaƙƙa, wadda babu karkata, wadda in ka bi ta za ta kai ka inda kake nihin ka je, shine ake nihi da shir'a. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, to gwadaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shine gwadabi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ya shata ma bayinsa ya umarci su da cewa su bi wannan gwadabi sau da kafa, kada su karkace dama ko hagu, wanda in sun bi wannan gwadabi to zai sadar da su da Ubangijinsu, kuma gidan da Allah ya tanada musu aljanna shine zai kasance makomarsu. Shine malam yace fa zaka, wannan addu'a in ta kasance ayoyi ne na Alkur'ani ko hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malam yace min hadiyin nabi, yana daga karantarwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam, sai yace wa shir'ati, kuma hanyar sa ce. Malam yace wa zaka, irin wannan addu'a ayoyin Alkur'ani ko addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malam yace laqtilafa, babu wani sabani dede da misqala zarra fi sunniyati, game da sunnancin sa, ma'ana babu sabani a wajen magabata. Duk addu'ar da za a ma mara lafiya in dai ayoyin Alkur'ani da hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, matukar ba a zo da wani surkulle cewa ayoyin a juyar da su a karanta su a baibai, ko a zo a sarƙa sunayen wasu shaidanu da ake kiransu da cewa wai rauhannai, to matukar babu haka, to wannan babu sabani game da wato sunnancin irin wannan addu'a. Dalilai akan wannan mas'ala sun wuce a lissafa. Sai ya ce ammar roƙal majhulatul ma'ani, malam ya ce sanadi addu'a wadda aka jahilci ma'anoninta, an gane ku? Ya ce fa zaka waswasu mina shaitani, wannan wasiwasi ne na shaitani. Don haka mun yi bayani a baya, ita ruqya tana da sharɗa guda uku. Sharaɗi na farko ta kasance in ma ayoyin al-ayoyi na Alkur'ani ko kuma addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sharaɗi na biyu ya zamanto lafuzzan larabci ne ko kuma wani yare wanda ake fahimtar me ake faɗa, an gane ko? Addu'o'in da za a yi ya zamanto larabci ne ko kuma yare ne amma yaren ana fahimtar waɗannan ma'anar waɗannan kalmomi da ake amfani da su. yanzu misali mara lafiya ne za ka yi masa addu'a sai ka ce ya Ubangiji kai ne mahaliccin kowa da komai kai ke dora rashin lafiya ga wanda kai nihin dora masa kai kake yayewa ga wanda kai nihin yaye masa ya Allah wannan mara lafiya namu ya Allah ba shi lafiya shin waɗannan kalmomi da na faɗa larabci ne ko kuma wani yare ne na daban ba larabci bane yare ne wanda yake na Hausa shin kun fahimci ma'anar abinda kalmomin suka kunsa to dan haka kenan in wani yare ne ya zamanto kalmomin ana fahimtar ma'anar da suka kunsa shar'i na uku kuma dole wanda zai yi wannan addu'a ya yi ƙuduri ya tabbatar a zuciyarsa da shi marar lafiyar da za a yi masa addu'a cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke ba da lafiya ba wannan addu'a da aka masa wannan addu'a sababi ce amma lafiya a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take dan haka maganar cewa mutum nawa na musu addu'a suka warke nawa na warkar da su kaga wannan kasancewar tsantsar jahilci ne kuma kalimar ka ce mutum nawa na warkar da su wannan kana ba kanka matsayi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin waraka a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take mutum nawa aka masa addu'a bai warke ba to dan haka da addu'a da magani dukkan su waɗannan sabubba ne na samun waraka in Allah ya ga dama wannan sababi ya yi tasiri Ubangiji ta'ala ya ba mara lafiya lafiya idan Allah bai ga damar ba shi lafiya a yi ta masa addu'ar komai za a masa rashin lafiya sai dai ta ƙaru ko kuma ta tsaya kamar yadda take to dole duk wanda zai yi wannan addu'a ta ruqya dole ya sanya a cikin zuciyar shi wannan addu'a da yake sababi shi lafiya a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take to shine malam yace ammar ruqal majhulatul ma'ani kusan da cewa addu'a wadda aka jahilci ma'anoninta ba za ka waswasu mini na shaytani malam yace wannan wasiwasi ne na shaytani sai yace wa fihi game da irin wannan addu'a kad jaa al hadithu tabbas hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo annahu cewa irin wannan addu'a wadda aka jahilci ma'anarta shirkun shirka ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala bilamir yace malai yace ba tare da shakka fa hadaran nan dan haka ka kiyaye irin wannan addu'a duk addu'ar da aka jahilci ma'anarta to hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana tabbatar da cewa wannan shirka ce bilamir yace kuma ba tare da wata ba tare da kokonto ba malam yace fa hadaran nan yace kake yayi irin wannan addu'a shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada innar ruqa wat tamaima watti wala tashrik manzon Allah yace innar ruqa lalli addu'a wace addu'ar da yake nihi ita ce addu'ar da aka jahilci ma'anarta an gane ku domin ya fada a hadisi ingantacce na cikin sahihu muslim Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la ba'asa bir ruqa ma lam yakun fihi shirk Manzon Allah yace ba laifi game da addu'a matukar wato babu shirka game da wato wannan addu'a yace la ba'asa bir ruqa ba laifi game da addu'a ma lam yakun fihi shirk Manzon Allah yace matukar ba shirka a cikin ta shi ne a nan ya ce wa fihi game da irin wannan addu'a wadda aka jahilci ma'anarta kad jaa al hadithu tabbas hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo annahu cewa irin wannan addu'a shirkun shirka ce da Ubangiji subhanahu wa ta'ala bilamir yake ba tare da wata wani kokonto ba da yace fa hadaran nan yace ka kiyaye wannan addu'a domin irin waɗannan addu'o'i galibi sunayen shaytanu ne waɗanda suke lakanta musu a harshen su shine suke wannan addu'o'i an gane ku shine zaka ji irin gungunin da bokaye suke yi zaka ji yana gunguni yana kiran wasu sunayen abubuwa to haka masu yin wannan addu'a addu'o'i ne waɗanda suke na shirka wanda galibi kuma sun same su ne daga shaytanu wanda mun yi misali mun yi bayani game da misalin su a baya. Sai malam yace idh kullu man yaqulu, sanidi duk wanda yake fadar irin waɗannan addu'o'i la yadri, malam yace bai yi sani ba, la'allahu me yiwa wannan addu'a da yake yaqulu mahabal kufri zai zama tsantsar kafirci. Yace idh kullu sanadi dukkan man yaqulu, wanda ke irin wannan addu'a, malam yace la yadri, yace bai yi sani ba tunda bai san me yake fada. La'allahu me yiwa wannan addu'a da yake yaqulu mahabal kufri zai zama tsantsar kafirci ne, kamar yadda mun yi misali game da irin waɗannan addu'o'i a darasi da ya gabata, wanda tsantsar kafirci ne a cikin su. Sai malam yace auhuwa min sihiril yahudi mutabas, malam yace auhuwa ko kuma irin wannan addu'a wadda aka jahilci ma'anarta ta zamanto mutabasun, an dosano ta ne min sihiril yahudi, wato daga dabu, wato na yahudawa. An gane ku, domin yahudawa su ne lamba na farko game da dabo a ban ƙasa a doron duniya a yau ko a wancan lokaci, har ma a wancan lokaci babu waɗanda suka shahara suka yi fice a kan sihiri sama da yahudawa, saboda tsantsar masihirta ne. Don haka ai suke jifan annabi Sulaiman alaihi salam da cewa wai annabi Sulaiman ɗan dabo ne, wai da dabo ne ya mallaki mutum da aljanna dabobi. Ubangiji ta'ala ya ƙaryatar da su a cikin Alƙur'ani, kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يدورهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نم أبنجي تعالى ينامنا بياني كمدا جوية هنن أبو قباية يهودا واسكي للتاجن الله يتولو من ظنن سدشي التوراه da Allah ya aiko annabi Musa da ita zuwa gare su, da injila da Allah ya aiko annabi Isa da ita zuwa gare su, da wannan alqur'ani da cikamakin manzanni yazo mana da shi gaba ɗaya, suka watsar da wannan littattafai, suka ba abinda shaytanu suke karanta musu alamulki Sulaiman game da mulkin annabi Sulaiman, suna cewa wai annabi Sulaiman ya mallaki aljannu da mutane da dabbobi a sababin wato wannan sihiri da ya mallaka. Don haka yahudawa masihirta ne, shi ne ya ce auhuwa, wato ko kuma wannan addu'a ta zamanto mukutabas, an ɗosano ta ne min sihirin yahudi, wato daga sihiri na yahudawa. Alal awami labbasuhu, labbasuhu da suka gauraya wannan sihiri nasu da ayoyi na Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, adal awami gama garin jama'a waɗanda ba su fahimci tauhidi ba, falata bas, don haka al'amarin sai ya rikita gare su, sai suke gane kamar cewa gaskiya ne. Irin waɗannan littattafai waɗanda ake shigowa da su, za ka ga ga ayoyi na Alƙur'ani, ga addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma zaka ga wasu abubuwa na sihirin yahudu a ciki. Zaka ga irin su wannan talasin, shine ake kira sa kandani, zaka ga an sha wani dogon kara, an yi wasu haruffa, an yi lam da ya da nun da ha da minene wanda kwata-kwata ba zai karatu ba, ko kuma kaga an zo an yi misali wasu abubuwa waɗanda suke na lissafi, na lissafi wasu haruffa an zo ana rubuta su kamar su ne ake kiransu hatimma da sauransu. wanda kuma irin waɗannan littattafai a hannun malamai suke. Wallahi tallahi idona ya nuna mun wani littafi a hannun wani malami, sunan littafin Sihiru Haruta wa Marut. Sihiru Haruta wa Marut, sihirin Haruta da Marut, kuma da shi yake aiki wannan littafi. Da kuma littafin shi ma idona ya nuna mun a hannun wani malami, sunan shi Sihiru Kohal, sihirin bokaye sunan littafi. To ga sunan littattafai ne waɗanda suke sanannu a hannun jama'a, kuma da su ake amfani da sunan cewa wai laƙabi. Shi kuma alhali sihiri ne na Yahudu, suka zo suka gauraya da ayoyin Alƙur'ani da hadisan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne anan malam ya ce auhuwa, ko kuma ya zamanto yin sihirin Yahudi, wato yana daga sihirin Yahudawa muqtabas, wanda aka tusan labbasuhu alal awani, wanda suka gauraya shi ga gamagarin jama'a, ma'ana mutanen da basu fahimci tauhidi ba. Faltabas, don haka al'amarin sai ya cuɗanya gare su, suna ganin cewa kamar hanya ce ta gaskiya suke bi, alhali hanya ce ta bata. Malam ya ce fa hadara, malam ya ce ka kiyaye kanka. Thumma hadari min, malam ya ce ka kiyaye irin wannan al'amari. Shi ne ya ce fa hadara thumma hadari min, malam ya ce fa hadara, ya ce wallahi ka kiyaye wannan al'amari. Thumma hadari min, malam ya ce sannan na maimaita maka ka kiyaye irin wannan addu'a wadda aka jahilci ma'anarta. Malam ya ce la ta'rifil haqqa, kada ka sani gaskiya, watan a anu, kuma ka nisance ta. Ka sani gaskiya cewa waraka a hannun Allah take, kuma ba yanda za a yi a samu abin da ke hannun Allah, dole sai ka biyo ta hanyar da ya shar'anta. Shi ne malam ya ce la ta'rifil haqqa, kada ka fahimci gaskiya, watan a anu, ka nisance ta. Domin alawa dai ta tabbata ga duk wanda ya fahimci gaskiya kuma ya nisance ta. Kina waɗannan baitittuka dai da muka karanta mun maimaita su ne, bayani ya gabata a kansu. Kenan za mu tashi waɗannan baitittuka huɗu da suka rage. Shi ne malam na faɗa wafi tama'imil mu'allaqati, malam ya ce game da layu al-mu'allaqat, waɗanda ake rataya ma ƙanƙanin yara da dabbobi, wani lokaci da su ma manyan suka rataya. An gane ku? Wani lokaci manyan su da kansu suke rataye irin waɗannan layu. Shi ne ya ce wafi tama'imil mu'allaqati, malam ya ce game da layu waɗanda ake rataya ma ƙanƙanin yara da dabbobi da abin da ya kama da haka. Za ka ga wata layar an rataya ta ga ƙofar gida, wata an rataya ta a jikin wato matukin mota guda, wasu za ka gani a cikin wuyan inji da sauransu, ko a wuyan dabba da sauransu. Malam ya ce in tako ayati mubayyinati, waɗannan layu in har sun kasance ayoyi ne na Alƙur'ani ma'abuta bayani, hakanan ko kuma addu'o'in da suka zo daga bakin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne aka rubuta a takarda, aka nadi, aka rataya a wuya ko aya ta Alƙur'ani. Malam ya ce faliktilafu waqi'un bainas salaf, saɓani game da halaccin irin wannan laya, cewa ta halatta ko ba ta halatta ba, waqi'un bainas salaf, malam ya ce ya tabbata tsakankanin magabatan ƙwarai, su ne sahabban Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'ut tabi'i. Fa ba'dhum ajazaha, wasu daga cikin magabata sun halitta ta, cewa laya in dai aya ce ta Alƙur'ani tsantsa, ko kuma addu'ar da ta fito daga bakin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu daga cikin magabatan ƙwarai cikin sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'i sun hada ta haka, sun ce ba laifi mutum yana iya ratayawa, kamar yadda ƙarin bayani zai zo, amma su ma sun kayyade. Wal ba'du kaf, wasu daga cikin magabata su ko sun hana, sun ce kwata-kwata, ko da aya ce ta Alƙur'ani, koda addu'a ce wanda ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne mutum ya rataya a wuyarsa. Haka wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i. Sai malam yace yawa kenan akan wannan baitittika guda biyu da malam yace wato wasu daga cikin magabatan kwarai sun halitta wasu kuma sun haramta shine akwai wani littafi wanda ake kiran shi Ahkamu Ruqa wa Tamari na Dr. Fahad Ibn Bawiyan As-Suhaimi malamin da ya wallafa littafin ya karantar da mu a shekara ta 4 a Jami'ar Madina domin uru ne ko mu ce ginshiki ne daga cikin kwamiti wanda yake na malaman da suke kula da karantarwa a wannan jami'a wanda da shi ne shugaban tsara daura ta Afirka ta Yamma kusan ƙasa 25 shi ne shugaba shi ne yake wakiltar jami'ar Madina game da shirya daura shi ne Dr. Fahad As-Suhaimi ya karantar da mu wata madda wadda ake kiranta al-adiyan al-firaq wal-adiyan sanin jama'u waɗanda suka fandare ma hanya ta addini da kuma sanin addinai da duk abubuwan da yake kunshi a cikin addina madda ce wanda take mai zaman kanta to shi ya wallafa wannan littafi mai suna Ahkamu Ruqa wa Tamari to game da wannan matsala yayi bahasi wanda yake mai kyau akan wannan abin da ya shafi laya in aya ce ta alqur'ani ko addu'ar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani mai gamsarwa saboda ya tattaro maganganun magabata akan wannan matsala don haka ba laifi muna iya karanta abin da ya rubuta ana shine malam yake fada da yace al-mabhathu tsani wato bincike na biyu kenan akan abu a cikin kenan wannan abin da ya shafi layu sai yace fi maqtuli fa fi ta'liqihi min at-tamari game da abin da aka yi sabani na layu waɗanda ake ratayawa shine malam sai yace min at-tamari min mawjuda fil alam al-islami yana daga cikin layin da ke akwai a cikin duniyar musulmi a yau wanda zaka samu garuruwa na musulmi jama'a ta musulmi suna rataye irin waɗannan layu yace at-tama'imu allati min al-ayati al-qur'aniyya wal adiyati an-nabawiyya akwai layu da jama'a suke ratayawa na ayoyin al-qur'ani ko addu'o'in da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam sai yace wahiya ala ashkalin mukhtalifa waɗannan layu kuwa suna da kamannu waɗanda suke masu bambanci kala-kala zaka same su sai yace minha daga cikin layun ma yuktabu fi awraq yace akwai wanda ake rubuta ayoyi na alqur'ani ko addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jikin takaddu kuma tuhadu bi jildin sagir sannan sai a dinke an gane ko kace kuma tuhadu sannan sai a dinke waɗannan layu yace da wata karamar fata a rataya a wuya ko kuma a saka cikin aljihu da sauransu sai yace wa minha masahib daga cikin layin akwai wanda kuma alqur'ani ne dungurgun gaba dayansa tudubu bi hajmin sahirin jiddan a hayana yace tudubu bi hajmin sahirin jiddan wanda akan buga wannan alqur'ani dan karami zaka gaishi qur'ani ne kamil wanda baka iya karanta rubutu dole sai an sanya wato irin wannan lufu ake ce mishi sannan zaka iya rubutun zai iya bayyana to irin wannan karamin qur'ani yace to a hayalan to allahu fi raqaba wani lokaci zaka ga an rataya shi a wuya wa minan nasi man yahmiluha ma aku biduni ta'ali daga cikin jama'a zaka ga wasu wannan karamin qur'ani shine zasu dauka su saka aljihu ba tare da ratayawa a wuya shi ma a matsayin laya ne yace wa minha kitabatu ba'dil ayati alqur'aniyya fi qibadin zahabiyya aw fiddiyya aw ghayrihima yace daga cikin layin wasu zaka ga sun rubuta wasu ayoyi na alqur'ani a jikin wato zinariya an gane ku zinariya ce za a kira sai a rubuta au jibriya ko kuma a jikin azurfa au gari ma ko abin da yake kama da haka kamar yadda wasu farin karfi ne suke rubuta ayoyin a jikin wa galiban ma tu'allaqu fi a'naqi sibyan wa ala sayyara yace galibi irin wannan wanda ake rubutawa a jikin guntuwar zinare ko azurfa ko abin da yake kama da haka akan rataya su ne a cikin wuyan kankanan yara ko kuma a jikin mota kamar yadda yau galibi kawai sai ka ga wani dan garamin allo ayatul kursi yace a rubuce an rataya shi a retrovisor na mota gane ku ka kake nan bayani ya fito hidiya ayatul kursi ne ana yawo da irin waɗannan alluna ɗan kankana an rubuta ayatul kursi ana rataya shi a jikin retrovisor na mota wanda suna su yaran da suke saye da shi wai maganin tsautsayi maganin hadari sai ya ce wa gairi zalika mina suwari muhtalifa ya ce da ma wani haka daga cikin sururi ma'ana sibobi waɗanda suke masu sabani za ka ga laya kala-kala malam ya ce wa hazan nau'u mina tama'imi lati laisa fiha illa qur'anun aw dhikrun sahihun ya ce wannan nau'i na layu wanda babu komai a cikinsa face tsantsar ayoyi na alqur'ani ko kuma ambaton Allah wanda yake ingantacce ma'ana addu'ar ta zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace kadi ikhtalafa ulama'u fi ta'liqihi tabbas malamai sun yi sabani game da rataye irin wannan laya wanda ta kasance tsantsar aya ce ta alqur'ani ko hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace fa minhum man mana'u daga cikin malaman magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'u tabi'in akwai waɗanda suka hana kwata-kwata suka ce ko da aya ta alqur'ani ce baya halatta mutum ya rata haram wa minhum man ajaza daga cikin su akwai waɗanda suka halatta suka ce in dai aya ta alqur'ani ce ko addu'ar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to halaka ne mutum ya rata malam yace wa ilaika aqwaluhum ma'ana khuz aqwaluhum malam yace ga maganganun su zan koro maka da su sai yace alqawlul awwal fada ta farko wa humul qailuna bi man at-ta'liqi li hadhihi at-tama'im masu fada game da haramta rataye irin waɗannan layu koda na alqur'ani ne koda addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa zahaba ila hadhal qawli malaman da suka tafi zuwa wannan fada cewa koda aya ta alqur'ani koda addu'ar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa baya halatta a rataya malam yace abdullahi ibn mas'ud al-hudhari akwai abdullahi dan mas'ud sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khadijinsa sai yace wa ibn abbas da abdullahi dan abbas dan ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wa huwa zahiru qawli Hudzaifa wa Uqba ibn Amir wa huwa zahiru qawli Hudzaifa yace kuma shine zahirin fadar Hudzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa Uqba ibn Amir haka nan Uqba ibn Amir Allah ya kara masa yadda Uqba ibn Amir al-Juhani shi ma cai baya halatta ko da aya ta alqur'ani ne mutum ya rataya sai yace wa ibn Ukayyim wato da Abdullahi ibn Ukayyim al-Juhani shine Abu Ma'bad al-Kufi shi muhadiram ne idan aka ce muhadiram wanda ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai taba haduwa ba da shi an gane ku ya rayu yana da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da shi amma kafin su hadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga ubangijinsa to wannan ba a kiran shi sahabi domin sharadin mutum ya zama sahabi shine haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da kyautawar ido halin mutum yana da imani da Allah da manzansa amma duk wanda ya rayu zamani ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin yayi imani da Allah da manzansa bai taba haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da kintawar ido to ba a ce masa sahabi abinda ake kiran shi muhadram irin suna jashi sarkin Habasha kaga yayin zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin yayi imani da Allah da manzansa ya koyi musuluncin sa amma bai taba haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karbi rayuwar sa shine jashi dan haka shi ma muhadram ne ba sahabi bane to Abdullahi ibn Ukayyim Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi shi ma yana daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa la ya koda aya ta alqur'ani ne koda hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya halatta mutun ya rataya sai ya ce wa Ibrahim an-Nakhai da Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai shine babban almajiri na hannun damar Abdullahi dan Mas'ud an gane ko a cikin almajiran Abdullahi dan Mas'ud Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai yana cikin na farko haka kamar wanda malam bai kuro su ba anan daga cikin almajiransa waɗanda suka ce la ya koda aya ta alqur'ani ne baya halatta a rataya daga cikin almajiran Abdullahi dan Mas'ud akwai wannan Alqama ibn Qais an-Nakhai akwai Al-Aswad ibn Qais an-Nakhai waɗannan dukkan su manyan almajirai ne na Abdullahi dan Mas'ud gaba ɗayan su suka ce baya halatta sai yace wa Ahmad fi riwayatin ikhtaraha kathiru min ashabi wato da al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani a cikin wata riwayar sa wanda da yawa daga cikin almajiransa wannan riwaya ta al-Imam Ahmad ita suka zaba wanda cewa koda ta al-Qur'ani ce baya halatta a rajiya sai yace wa jazima biha al-mutaakhiru kuma da wannan riwaya ta al-Imam Ahmad almajiransa na baya-baya kenan malaman Hanabila da ita suka yanke shakka suka ce fatawar al-Imam Ahmad la yaquta al-Qur'ani ci baya halatta a rataya sai ya ce wa ibnul arabi da ibnul arabi al-maliki an gane ko ibnul arabi al-maliki a cikin littafin sa'aridatul ahwazi wanda ibnul arabi babban malami ne daga cikin malaman malikiya yana da littafi ahkamul qur'anil karim sai yace wa gairihim min al-ulama'i wato da wasu su daga cikin malamai waɗanda sun wuce a lissafa malam yace duk sun tafi akan cewa koda ta al-Qur'ani ce koda addu'o'in da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne baya halatta a rataya sannan sai malam yace al-qawlu thani fada ta biyu malaman da suka ce ya halatta a rataya laya in dai aya ce ta alqur'ani ko addu'a da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wa zahaba ila hadhal qawli wato waɗanda suka tafi zuwa wannan fada na cewa ya halatta yace Aisha radhiyallahu anha akwai Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa zahirin riwayati an Abdullahi ibn Amr ibn al-As kuma shine zahirin riwaya wanda aka yi daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda shi ma ya tafi akan cewa laya in aya ce ta al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da yafi ana iya ratayawa sai yace wa Sa'id ibn al-Musayyab da Sa'id ibn al-Musayyab al-Makhzumi an gane ko yana daga cikin kibarut tabi'i sannan sai yace wa ibn Sirin da Muhammad ibn Sirin shi ma tabi'i ne shi ma ya tafi akan cewa in aya ce ta al-Qur'ani ba da ni wa Aba shine Aba ibn Abi Rabah al-Majrur Abdullahi dan Abbas sai yace wa Abu Ja'far al-Bakir Abu Ja'far al-Bakir shine Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib shi ma tabi'i ne an gane ku jika ne na Ali dan Abi Talib sai yace wa Malik da al-Imam Malik Imam Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbahi sai yace wa Ahmad fi riwayatin da al-Imam Ahmad a wata riwayar sa shi ma ya bada fatawar in dai aya ce ta al-Qur'ani ba da yafi ana iya ratayawa sai yace wa ibn Abdul Barr wato da Abu Umar shine ibn Abdul Barr al-Maliki a cikin littafin sa at-Tamhid Diman fil muwatta min al-asani littafi ne wanda sharhin muwatta malik shi ma yayi bayanin cewa in aya ce ta alqur'ani ba laifi ana iya ratayawa sai yace wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin littafin sa as-sunan al-kubra sai yace wal qurtubi da al-imam al-qurtubi a cikin littafin sa al-jami'u li ahkam al-qur'ani al-karim shine ake kira da tafsirul qurtubi sai yace wa zahiru qauli ibn taymiya kuma shine zahirin fadar shaykhul islam ibn taymiya Allah ya ji kansa shi ma yana ganin cewa in aya ce ta al-qur'ani ko addu'a da ta fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya halatta a rajiya sai yace wa ibnul qayyim haka ne ibnul qayyim almajirin shaykhul islam sai yace wa ibn hajar da ibn hajar al-asqalani sahibul fath sai yace wa ghairihim minal ulama da wasun su daga cikin malamai duk sun tafi akan cewa in dai aya ce ta alqur'ani ba laifi ana iya ratayawa sai malam yace wa jumhuru ashabi hadha alqawli gaba dayan ma'abuta wannan fada wadanda suka ce ba laifi in dai aya ce ta alqur'ani ko addu'a da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya halatta a rataya shine yace wa jumhuru ashabi hadha alqawli ala anna at-ta'liqa jaiza huwa ma kana ba'da nuzulil bala'i shine la yadda aka rataya ta aya ta alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma bayan saukar bala'i bayan rashin lafiya ta samu mutum ya rataye wannan laya da neman albarka cewa Allah ya bashi lafiya sun ce ba laifi ya halatta amma ma kana qablahu fa laysa bi jais suka ce amma kafin bala'i ya samu kafin musiba ta samu suka ce baya halatta mutum ya rubuta wata laya ta alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rataya shine a baya muka ce su waɗanda suka ce ya halatta suna da kaidi sun kayyade kafin saukar bala'i laya ko da aya ce ta alqur'ani baya halatta karatiya amma bayan bala'i ya sauka suka ce ba laifi kana iya neman albarka da wannan laya karatiya domin Allah ya baka lafiya sai malam yace wa adillatul fariqain kalati dalilan waɗannan jama'a guda biyu malam yace kamar shine abinda zai zo kenan dalilan ne malam zai koro da wanda suka ce ya halatta da wanda suka ce bai halatta ba shine malam zai ambata mana dalilansu sai yace awwalan istadalla ashabul qawli al-awwal masu fada ta farko alqa'iluna bi man at-ta'liqi mutlaqan bima yali masu fadar cewa kwata-kwata laya ko da aya ce ta alqur'ani ko da addu'ar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne baya halatta a rataya sune suka kafa dalilai wato da wannan dalilai waɗanda suka shine malam sai yake cewa al-awwal dalilin su na farko umumun nahyi al-walidi fi tahrimi at-tamah wato gamewar hani wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da haramta laye an gane ko dalilai aka samu wanda lafazin da yake cikin dalilan lafazi ne wanda yake gamamme wanda yake tabbatar da haramcin daura laya shine yace umumun nahyi al-walidi gamewar hani wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi tahrimi at-tama'im game da haramta rataye layu sai yace walam ya'ti ma yukhassisu hadha al-umuma yace abinda zai kebance wannan gamewa yace bai zo ba daidai da hadisi ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda zai ya wari yace banda laya kaza daidai da hadisi ɗaya ba an gane ko ma'ana hadisan da suka zo lafazi ne gaban mai cewa rataye laya gaba ɗayan ta baya halatta shirka ne to babu dalilin da yazo wanda zai ware wanda ya ware cewa banda laya kaza malam yace alqa'idatul usuliyya ta ku ka'ida ta malaman usulin na fada innal 'ama yabqa ala umumihi hatta yarida dalilun bit taksis idan aka samu lafazi gaman mai yazo to zai wanzu akan gamewarsa sai wani dalili wanda ya kebance banda kaza banda kaza banda kaza yazo an gane ko idan magana ta zo ga mammiya to za a dauke ta a gamewa komai ba abin da zai fita sai an samu dalilin da wato ya ware banda kaza yanzu misali Ubangiji ta'ala ya faɗa kullu nafsin za'ikatul maut dukkan wata rai mai dandanar mutuwa ce anan idan ka ware kace banda aljannu to sai ka kawo dalilin da ya ware cewa rayukan aljannu ba sa cikin waɗanda za su dandana mutuwa ko kace banda halitta kaza sai ka kawo dalilin da ya ware cewa banda kaza tunda Ubangiji ta'ala ce ya mana kullu nafsin za'ikatul maut dukkan wata rai mai dandanar mutuwa ce sai muka samu dalili ya ware ran da ba ta dandanar mutuwa ita ce rai ta mahaliccin kowa da komai kamar yanda yace ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi can kwa ya fada wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga ubangiji rayayye wanda baya mutuwa kaga dan adam yana da nafs ubangiji ta'ala yana da nafs nafs din dan adam mai dandanar mutuwa ce kamar yanda ubangiji ta'ala yace kullu nafsin za'ikatul maut ko mu ce duk wata nafs ta halitta mai dandanar mutuwa ce wace nafs ce ba ta dandanar mutuwa shine sai mu ce nafsul lahi azza wa jalla ran ubangiji subhanahu wa ta'ala baya dandanar mutuwa kamar yanda yace ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika kaga a wannan aya Allah yana tabbatar ma kansa sifa ta annas to can sai yace mana wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut kuma yace kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram haka kuma yake cewa kullu shay'in halikun illa wajha to dan haka kaida ta malaman usul suka ce innal aama yabqa ala umumihi hatta yarda dalilun bi takhsis lafazi gamamme in yazo to zai wanzu akan ganewarsa sai in wani dalili wanda yake bance yazo sannan zamu iya cewa banda kaza banda kaza banda kaza daga cikin sai malam yace wala qad taqaddama dhikrul ahadisi allati fiha an-nahyu an ta'liq at-tama'imi fi mabahathil khassi bi mawqifil islam min at-tama'im wala mani'a min dhikri ba'dihha bi ikhtisar malam yace tabbas ambatan hadisai waɗanda hali na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo game da haramcin rataye layu malam yace tuntun ya gabata amma ba laifi malam yace muna iya ambata kadan daga cikin su sai yace fa qala qala sallallahu alaihi wa sallam man allaka tamimatan fa qad ashraka manzon Allah yace duk wanda ya rataye laya to yayi shirka da Allah yace man allaka tamimatan aw tabi waya yana zawwa man ta'allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya rata ilaya a wuyan sa kenan man allaka tamimatan wanda ya rata ilaya in ma ya rata ya a wuya ko ya daura guru ko ya jefa layar aljihu ko ya daura a jikin dabbar sa ko a jikin keke ko a jikin menene manzo Allah yace faqad ashraka tabbas yayi shirka wannan lafazi ne kamar mai manzo Allah ya ce duk wanda ya rata laya yayi shirka idan ka ce banda laya wadda aya ce ta alqur'ani ko hadisin da yazo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to muna jiran ka sai ka zo mana da dalilin da yawa kaga lafazi ne kamar mai ya ce kawai wanda ya rata laya yayi shirka in ka ce banda laya kaza to sai ka zo da dalilin da yawa ne cewa banda laya kala kaza الهادي كباب حديث النبي سيتي وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له فزعل الله يتي دو وان دي راتي يزوتي يسد وتلايا دنهن جنيو مسا أنفاني كو إجي مسا سنني كو ياي مسا فلا أتم الله له فزعل الله يتي كدا الله يتكا مسا بورسا أنفانين لككي نهن يسو ككر الله يسا يسو sananin da ya same ka ko kake tsoron ya same ka kar Allah ya kare ka haka manzon Allah yayi muguwar addu'a akan duk wanda ya rata zuciyarsa da wata laya cewa fala atamma Allah la kada Allah ya cika masa burinsa da yake niki game da rata wannan laya kaga cewa ya manta Allah ka tami mata duk wanda ya rata laya to in kace banda ta da Qur'ani banda wadda ta zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yazo na addu'o'i sai ka kawo dalilin da yawa wannan shi ma lafazi ne kamar ne sai yace wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innar ruqa wattama'ima wattiwalata shirk manzon Allah yace lalle addu'a da ake yi domin neman waraka wattama'ima wato da layu da ake ratayawa wattiwala wato da shimi shine maganin da ake kiran shi a Hausa bi ta zaizai abinda baka so a karkato aka lakka sai ka so an gane ko misali mace ba ta son ka kai mata irin wannan sihiri domin ta so ka ko kuma ya zamanto a karkato hankalin miji sai abinda aka ce masa ko kuma ita macen a karkato hankalinta sai yanda aka yi da ita shine ake kiran shi attiwala shine kenan ake kiran shi duk da cewa wannan a Hausa dai bi ta zaizai zaka ce masa shine suke kira an fi sanin shi da cewa shimi idan aka ce shimi shine a karkato hankalinka a tangwasa ka abinda baka so ko kuma abinda kana son shi a sa kai mishi so so wanda yake na fitar hankali to wannan shi ma hadisi ne kamar me ce ai innar ruqa lalle addu'a ta neman waraka sai yace watta ma'ima da layu sai yace wattiwala da bi ta zaizai yace shirkun gaba ɗaya su shirka ne to addu'a sai muka samu dalilan da suka ware cewa akwai addu'ar da ta halatta akwai wadda bata halatta ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma Abu Sa'id da ya karanta ma wannan shugaban alƙarya Fatiha Allah ya bashi lafiya manzo Allah ya ce masa wa ma adraka annaha ruqya waye sanar da kai cewa Fatiha addu'a ce kaga wannan dalili ne wanda yake nuna mana addu'a ta neman waraka in dai ayoyi ne na Alkur'ani to wannan ba da shi haka kuma wanda yazo daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya ji jikin sa yana radadi ba shi da lafiya ya dora hannun shi a inda yake jin radadin ciwon sai ya ce bismillah a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir manzo Allah yace kamar mai taso uku da izinin Allah ka samu lafiya da garin addu'o'in da ake ma mara lafiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu kaga waɗannan duka addu'o'i ne dalilai ne waɗanda suke nuna mana daga cikin ruqya akwai daga cikin arruqa akwai wanda take ta halatta kenan ayoyi na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka yace la ba'sa bil ruqa ma lam yakun fihi shirk kamar yadda hadisin yake cikin sahih muslim amma da yace watta ma'ima da layu to akwai dalilin da ya ware yace banda laya ta alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu dan haka shine sai malam yace qalu malaman da suka ce koda laya aya ce ta alqur'ani laya koda aya ce ta alqur'ani ko addu'ar da ta zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta halatta suka ce fa hadhihi alahadith wadannan hadisai dallati bi umumiha ala man ittaliki mutlaqan sun yi nuni da gamewar su a bisa cewa kwata kwata koma wace irin laya ce baya halatta a ratiya ولم يرد ما يخصص التمائم التي من القرآن أو غيره يأتي باب وندليل ديزو واندزي واري كيف انتي لا يوال اندسكي نعن القرآن كو أدعو اندس خزولة ونزان الله صلى الله عليه وسلم سكتي فالواجب حملها على أمومها دانك أبن يزم واجبي يزم تيلس يزم بم مكوا دولة ودنانها دسيكة أو كيسو أكن غمي وسو cewa koma wace laya ce baya halatta a ratiya wannan kenan dalili na farko daga cikin dalilan su lokaci ya tafi dalilai ne kusan guda uku kenan cikon bayani insha Allah zai zo a darasi mai zuwa da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك